Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC.
Na farko dai wai kudin jinginan nan da aka karba dala miliyan 1 da miliyan 500 wanda dududube biliyan 1 da miliyan 300 kenan ba.
Masauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safe yau Juma'a 7 ga watan Yuli na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kallon labarai.
To Aisha, wata ziyarar ba sabon ba da sojojin ruwan China suka kai Najeriya a farkon wannan makon na ci gaba da jefa ayar tambaya game da aniyar sojojin Beijing a yankin na Afirka. Gwamnatin Amurka na duba yiwuwar tura nau'in bom mai yaya da ake kira cluster munitions da turanci zuwa Ukraine don taimakawa kasar a yakin da take yi da Rasha, wani mataki da ta yiwu ya bata wa kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama rai. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a jiya Alhamis cewa shugaban sojin hayar Rasha Yevgeny Prigozhin baya Belarus, ya koma Rasha.
To kanin labaran kenan aka saurara. A babu rahotanni kuma za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta za ta gudanar da bincike kan jinginar da filayen jirgin sama na Malam Aminu Kano da na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja.
Na farko dai wai kudin jinginan nan da aka karba dala miliyan 1 da miliyan 500 wanda dududube biliyan 1 da miliyan 300 kenan ba ko da 200, wannan abu ba karamin abin mamaki bane da yake. Na biyu sun ce ita kanta wannan airport din tana tara kusan dala miliyan 100 a shekara, to nawa suka jinginar da ita?
Sannan sake farfado da battun binciken faifayin bidiyo na dala a jihar Kano da ake zargin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje da cin hanci da rashawa ya haifar da mabambantan ra'ayoyi.
Ina so mutane su gane shi fa gwamna a lokacin abin yana da immunity, yanzu ba shi da immunity, kuma dole ne doka za ta yi aiki a kansa a bincike. Amma za a yi bincike, ya kamata a yi adalci wajen binciken shi. Cin hanci da wanda ya ba da wanda ya karba duk yana ci.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za mu kawo muku shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar. To amma yanzu ga Maryam da kashin labaran duniya na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wata ziyarar ba sabon ba da sojojin ruwan China suka kai Najeriya a farkon wannan makon na ci gaba da jefa ayar tambaya game da aniyar sojojin Beijing a mashigin tekun Gini mai matakar muhimmanci. Kwanaki biyar kenan da jiragen ruwan China guda uku suka sauka tashar jiragen ruwa ta Lagos, inda jami'an Najeriya da na China suka ce sojojin sun kawo ziyarar ne da nufin inganta tsaron tekun yankin da ke fama da matsalar yan fashin teku. Dama China na da sansanin soja a kasar Djibouti da ke gabar tekun gabashin nahiyar Afirka, kuma jami'an Amurka sun dade suna hasashen cewa akwai abin da Beijing ke shirin yi. Da muryar Amurka ta tambaya ko duba yiwuwar kafa sansanin soja na biyu a Afirka na daga cikin dalilan ziyarar, jami'ai daga ofisoshin jakadancin China a Najeriya da Washington ba su ce komai ba. Ita ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ƙi ta amsa tambayoyi kai tsaye dangane da yiwuwar kafa sabon sansanin soja, inda ta faɗa wa muryar Amurka cewa Amurka ba tana so ne ta takaita hulɗar ƙasashen Afirka da wasu ƙasashe ba. Gwamnatin Amurka na duba yiwuwar tura nau'in bom mai yaya da ake kira cluster munitions da turanci zuwa Ukraine don taimakawa kasar a yakin da take yi da Rasha, a cewar jami'an Amurka, wani mataki da ta yiwu ya bata wa kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama rai. Da bindigogin artillery ake harba makaman da ake cece ku ce a kansu, waɗanda idan suka fashe sai su watsa ƙananan bama-bamai a wuri mai faɗi, za su iya janyo illa lokaci mai tsawo ko bayan an kawo ƙarshen faɗan. Ƙasashe 123 ne suka haramta amfani da makaman saboda haɗarin da za su iya jefa farar hula a ciki, amma Amurka, Ukraine da Rasha ba su haramta amfani da su ba. Ana sa ran makaman na daga cikin sabon tallafin da Amurka za ta ba Ukraine, wanda za a sanar a yau Juma'a. Samar da nau'in makaman ga Ukraine wani abu ne da ake kan dubawa, a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Pentagon Brigadier General Patrick Ryder a jiya Alhamis. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya faɗa a jiya Alhamis cewa Shugaban sojojin hayar Rasha Yevgeny Prigozhin baya Belarus ya koma Rasha. Prigozhin ya je Belarus ne a zaman wani bangaren wata yarjejeniya da aka cimma a watan da ya gabata don kawo ƙarshen boran da mayakansa suka yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin da jami'an tsaron ƙasar na wani ɗan lokaci a ranar 23 ga watan Yuni. Gwamnatin Rasha ce ke biyan kungiyar mayakan Wagner don taya sojojin Rasha yaki a Ukraine. Amma Prigozhin ya sha korafin cewa Rasha bata ba sojojinsa isassun makamai ba. Ba a dai iya tabbatar da ikirarin Lukashenko na cewa Prigozhin, wanda a baya ke dasawa da Putin, ya koma Rasha ba. Kuma fadar Kremlin ta ki cewa komai game da inda Prigozhin yake. Kafofin yada labaran Rasha sun ba da rahoton cewa an ganshi a ofishinsa da ke St. Petersburg a kwanan nan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba Maryam za ta dawo ta karanto mana kashin labaran na biyu, amma kafin nan za mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda majalisar dattawan kasar ta kammala shirye-shiryen gudanar da bincike kan wato jinginar da jirgin filin jirgin sama na Malam Aminu Kano da na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Majalisar ta ce akwai abin dubawa a lamarin da zarar an kafa kwamitin kula da harkokin sufurin jiragen sama. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda tana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan amincewa da majalisar dattawa ta yi ya biyo bayan nazarin wani kuduri ne mai taken bukatar gaggawa ta sauye yarjejeniyar filin jirgin sama na Malam Aminu Kano ne, wanda Sanata Suleiman Kawu Sumaila ya dauki nauyi. A lokacin da yake ganawa da muryar Amurka, Kawu ya yi bayanin hujjoji da suka sa ya kawo wannan kudirin.
Na farko dai wai kudin jinginan nan da aka karba dala miliyan 1 da miliyan 500, wanda dudu biliyan 1 da miliyan 300 kenan ba ko da 200. Wannan abu ba karamin abin mamaki bane daya kenan. Na biyu sun ce ita kanta wannan airport din tana tara kusan dala miliyan 100 a shekara. To nawa suka jinginar da ita a shekara 30 nawa za a bayar? To a matsayin mu kuma mutanen Kano din, wanda muna da al'adar mu da abin da muka yadda da shi, ka dauko airport din Kano ka ce ka bada ita ga wasu mutane a America su zo su karbe ta, ba za mu iya sa su koma hana su ba, ko me zai iya shigo mana mu mutanen Kano? Da haka muka ga bai dace ba za mu goyi baya ba na kawo wannan kudirin da hujjoji da dalilai na rashin daidai da aka yi, kuma an yi shi ne kwana 12 kafin waccan tsohuwar gwamnatin ta tafi. To idan haka ne, me yasa tun wuri ba a yi ba? Kwana 12 sai muka ga cewa gaskiyar magana ba a gaya wa su ministoci cikakken abin da ya kamata a gaya musu ba. To da irin wannan hujjoji da muka gabatar a majalisa, shine majalisa ta yadda aka yi ta tattaunawa, kowa ya amince, aka yi gyare-gyare, aka tabbatar da kudirin.
Nuna goyon bayansa ga kudirin, Sanata Ahmed Ali Wadada ya ce ko da an kafa kwamitoci a majalisar dattawan, yana ganin nada kwamitin wucin gadi zai fi.
Abu ne na dubawa ita jinginar won, mun yarda da ita don duk duniya rigan kenan da ake, don gwamnati ba ta da business in doing businesses. Amma idan za a jinginar akan ka'ida, a jinginar akan tsari, a kuma jinginar kan amana, saboda ayi abin da ya dace. Shi yasa muka yabawa kudirin, muka yabawa duka addu'o'in kudirin, muka kuma rungume ta. Yanzu an ce za a jira idan an yi forming standing committees na majalisa, relevant committees kamar na aviation, na privatization, na BPP, Bureau for Public Procurement, duka za a zauna su haɗu su duba wannan abubuwa na airports guda hudu da aka jinginar, inda aka saba wa ka'ida a nemi dalilin gyara ka'ida. Amma ita jinginar wam ita ce abin da ta dace da zai kawo wa airports din bunƙasa ba tare da hargitsin gwamnati ba. Wa'inda kuma aka ga gaba daya abun ma ba gyara sai rusawa, duk a rusa jinginar wam a koma can a fara daga farko.
Majalisar ta amince da dukkanin bukatun wanda ya kawo kudirin, inda ta ce za a fara bincike a duk lokacin da aka kafa kwamitin kula da harkokin jiragen sama, tare da yin kira ga gwamnatin tarayya da ta sake duba aikin jinginar da filayen gaba daya domin ta bayar da daidaito ga masu ruwa da tsaki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Ƙasashen Amurka, Faransa da Birtaniya sun zargi Iran da Rasha da saba wani ƙuduri na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya akan batun turawa Moscow jiragen sama marasa matuƙi na yaƙi da Tehran ta yi, wanda sojojin Rasha suka sha amfani da su wajen kai hare-hare a biranen Ukraine. Manyan ƙasashen uku sun faɗa a jiya Alhamis cewa Tehran da Moscow sun saba ƙuduran Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231 wanda ya sanya yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shekarar 2015 a cikin dokokin ƙasa da ƙasa, kuma ta hanyar tura jiragen yaƙin ba tare da neman izini daga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba sun saba wannan ƙuduran. Ƙasashen sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tattauna batun zarge-zargen keta dokar a lokacin wani taron shekara-shekara da za a yi game da aiwatar da ƙuduran. Musamman ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura tawagar masu bincike zuwa Kyiv don nazarin ɓarɓashin jiragen yaƙin da Rasha ta yi amfani da su a kan Ukraine, a cewar jakadan Amurka na musamman Robert Wood. Ya ƙara da cewa ya kamata sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa wa kwamitin sakamakon bincikensa nan da kwanaki 30 masu zuwa game da jiragen marasa matuƙi na Iran da aka gani a Ukraine. Miliyoyin mutane ne suka yi rajista da sabuwar manhajar da kamfanin sada zumunta na Meta da ake kira Threads ya fito da ita don yin gogayya da dandalin Twitter. A ranar Laraba aka kaddamar da shafin na Thread a Amurka da wasu ƙasashe fiye da 100. A wani rubutu da ya yi da safiyar jiya Alhamis a sabon dandalin, shugaban kamfanin Meta Mark Zuckerberg ya ce mutane miliyan 30 sun yi rajista a lokacin.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu kanan dabin Najeriya, inda ƙasa da sa'o'i 24 bayan da hukumar yaƙi da rashawa da kula da ƙorafin jama'a ta jihar Kano ta ce ta aika wa tsohon gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje takardar sammaci ya bayyana a gabanta domin ba da bahasin bidiyon dala da ake zarginsa da karɓar rashawa. Tsohon gwamnan ya mai da martani dangane da takardar sammacin. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana.
A hira ta kafar talabijin na Channels a jiya Alhamis, shugaban hukumar yaƙi da rashawar ta Kano Barista Muhimmi Gaji ya ce ya rataba hannu akan wata takardar sammaci da aka aike wa tsohon gwamnan na Kano Abdullahi Umar Ganduje. A cikin wasiƙar, hukumar ta buƙaci tsohon gwamnan ya bayyana a gabanta a makon gobe domin ba da bahasi akan wancan faifan bidiyo na dala biyo bayan binciken da hukumar ta ce ta fara akan lamarin ƙasa da makonni uku da dawo da shi Barista Muhimmi Gaji akan kujerar shugabancin hukumar. Sai dai tsohon gwamnan na Kano Abdullahi Umar Ganduje ta bakin kwamishinan sa na raya karkara Alhaji Musa Ilyas Kwankwaso ya mayar da martani.
Kar ka manta, shi shugaban wannan hukuma shi ma kotu ya tafi lokacin da aka cire shi, ce an cire shi ba bisa ka'ida ba. Kuma shi mai girma gwamna wa shekara biyu ko uku da aka yi wannan kazafi, ai kaga ya ɗauki ƙara zuwa Abuja Federal High Court, wanda har yanzu a kotu ake. Ana kotu kuma ka zo ka ce kana kiran wani, abinda da yake kotu kuma ba ka da yadda za ka kai magana a kansa, sai an gama yanke hukunci.
Hannu guda kuma kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari sun fara tofa albarkacin bakinsu game da wannan batu. Kwamaran Ibrahim Garba Maryam memba ne a zauren gamayyar kungiyoyin na jihar Kano.
Na daidai ina so mutane su gane, shi fa gwamna a lokacin abin yana da immunity, yanzu ba shi da immunity, kuma dole ne doka za ta yi aiki a kansa a yi bincike. Amma za a yi bincike, ya kamata a yi adalci wajen binciken. Shi cin hanci da wanda ya ba da wanda ya karba duk yana ciki. Saboda haka ina wanda ya zo ya yi maganan nan, ina kamfaninnukan da ka ai kamfaninnukan sanannu ne a Kano, ka gane? To da ishi kuma idan ka zo ka duba ita shari'a da ka ce ka gano sahihancin abu, waye maka forensic din? Sai ka ce wane ne kamfani kaza ne suka yi mu. Kaga muna da dama mu a civil society mu binciki kamfanin mu gani how genuine it is.
baya ga kungiyoyin fararen hula masu sharhi a fagen siyasa da harkokin yau da kullum a jihar ta Kano na ci gaba da bayyana fahimtar su akan lamarin.
Ni a tunani na muyi magaji ya saryantar da duk wata dama da yake da ita ta ya binciki tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan ko menene, domin da farko dai lokacin da aka yi badakalar faifan bidiyon dalan nan yana shugaban hukumar ita hana cin hanci da rashawa, me yasa bai amfani da damar sa ba ya yi binciken wani? Sannan kuma ya samu matsala da shi da gwamna ya tumbuke shi daga wannan kujera wadda har ta kai su ga kotu, don haka ana iya cewa yana da gillin da yake sanya wata ramuwa domin ba zai iya duban al'amura ba ya kuma yi musu adalci ta fuskar adalci.
Alhaji Jafar Sani Bello kenan guda cikin masu fashin baki akan siyasa da harkokin yau da kullum a Najeriya. In a shekara ta 2018 ne aka fara cece-kuce akan wancan faifan bidiyo wanda mawallafin jaridar kafar intanet nan ta Daily Nigerian wato Jafar ya fara kwarmatawa lokacin da ake tunkarar zaben 2019, ko da yake batun ya lafa daga bisani, amma masu kula da lamura na ganin sake buɗe shafin maganar ba zai rasa nasaba da kammala wa'adin mulkin gwamna Abdullahi Umar Ganduje ba da kuma yadda siyasar kanan ke ci gaba da ɗaukar sabon salo. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To kai da Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu agogonmu a nan Amurka birnin Washington na cewa karfe 1:16 ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Abinda zamu yi a screening yanzu sai an yi magana zaman lafiya ciki. Zaka zama chief of naval staff, me tunanin ka zaman lafiya wanda dabarbaru kake da su
jami'an tsaron da aka musamman wanda aka zaba kwanakin nan. Zamu gaito, zamu zo mu zauna magana cewa mu tattauna wannan matsaloli din insha Allah.
Wasu daga cikin sabbin yan majalisar da TJ kenan ke maganar matsalar tsaron da suka ce a gaskiya fa za su baje komai ne a bayyane game da batun bayyana jagororin masarjan tare Nigeria musamman da bangaren jam'iyyun adawa. Wa kuwa maganar ce ke neman tuttudo da tone-tone
wa ebo da zafi bakinsa. Mun ga yanda ake so a yi, mun ga yanda aka yi, muna ji, muna gani, kuma muna sauraron abin da zai je dawo.
In ba a yi hankali an yi sulhu na kwarai, yana iya kaiwa a cikin majalisa za a yi ihu har ma zai kai ga neman sige wani shugaba zuwa wani lokaci.
Su kuwa jiga-jigan jam'iyyar gwamnati a Najeriya cewa suke waɗanda shugaba Tinubu ya fara wartaka daga kan mukaman su fa sun fara girbar abin da suka shuka ne.
Har yanzu magana da ake a yi canjin kuɗin nan, mu yi magana Allah wa junanmu adalci. Idan sabon kuɗin yake, ko da dole ne ko ni na wallahi na kamo shi.
Waɗannan fa kaɗan muka katso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin da duk juma'a ne kukan ba mu aran kunne. Shiri na 125 cikin jerin shirin manuniyan da ke kokarin bayyana bayanan gaskiya don al'umma su gane. Me yiwa gane gaskiyar kuma ta sa ɗaya daga cikin sabbin masarjan tare Najeriya daga jihar Plateau, Senator Dickert Plan kawo maganar matsalar tsaron da yace ta kan kawo kone-kone. Har ma an ji sabon dan masarjan tare Nigeria na bayyana wa zauren Masar kasar dama gardamewar matsalar tsaro a jihar Plateau, duk kuwa da yake a da can lafiya lau suke zaune.
Kamar mu yan kauye mun dade da Fulani fiye da shekara 400 ma mun yi girma tare, muna shan boyeri, muna shan kwasam, muna aure tare da juna. An ayayen mu da Fulani baya rikici, sai dai koyi maka barna, to wa ka isa da daba ne, kuma yayi rikici ba ka kure, mun yi zaman lafiya an waye gari. Muna fada ba wani tambaya me ya faru a farko, mu nemi yin gyara. To na ga rama ko rama ya riga ya kai level da ya kamata mu samu mutane daga wuje mu yi wasu ga mana kulto. Shi yasa I came with wannan motion yau har ya kai ga level cewa sai da ta creating rana don wannan kuma sai ki karfafa mu cewa idan service chief sun zo gunmu, ya kamata mu zaunar da su domin su gane inda Najeriya take.
Yanzu kun gayyato shugabannin hukumomin tsaron ne?
No, ba su riga sun zo for confirmation ba, suna acting ne yanzu. So kaga duk abin da zamu yi a screening yanzu sai an yi magana zaman lafiya ciki. Zaka zama chief of naval staff, me tunanin ka zaman lafiya wanda dabarbaru kake da su don a samu zaman lafiya. Zaman lafiya fi gyaran hanya, don in an baka kudin ba zaman lafiya zero, in an baka aiki ba zaman lafiya zero, an gina maka gidan radio amma ba zaman lafiya ba news.
Shi ma dai sabon dan masarjan tare Najeriya daga jihar Zamwarawa Sanata Ikra Aliyu Bilbiz ya ce nan gaba kadan za su gayyaci sabbin hafsoshin tsaro a Najeriya akan maganar matsalar tsaron da yace za su fito da komai fili babu wani kwana-kwane.
Wannan tsari ne na majalisa, mun za mu zabi shugabannin da muka dace a cikin mu domin gudanar da tsare-tsaren majalisa abinda ya shafi majalisa. Abin da faru kenan yau din nan, kuma alhamdulillah an yi shi cikin kwanciyar hankali da amincewa da kuma amincewa kowa, domin mu abin da ke gaban mu abin da ya shafi matsaloli da dama.
To alamu ne na cewa kanku a haɗe yake a majalisar dattawa?
Insha Allah.
Saboda haka aiki kawai za ku fara yanzu?
Insha Allah, mu ma fara daga yau domin an tattauna wasu kudurori masu dama wanda abin da ya yi ba kowa sha'awa, kusan abu ɗaya ne ko biyu abin da ya shafi tsaro. Ke zan magana tsaro ta shafi kowane bangare a cikin Najeriya ɗin nan. To an tattauna shi kwarai da gaske, kuma ƙarshen dai abin da aka kawo magana shi ne aka yarda da shi, shi ne wannan abin da muka tattauna yau ba zai isa ba sai mun samu wata rana nan gaba insha Allah za mu zo mu zauna mu gaya ma juna mu tantagare gaskiya kan matsalar tsaro da kuma su jami'an tsaron da aka musamman wanda aka zaba kwanakin nan. Za mu zo mu zauna mu tattaunawa su abubuwan da ya dace da kuma matakin da kamata a dauka tare da mu da haɗin gwiwa. Za mu gaito su, za mu zo mu zauna mu gane cewa mu tattauna wannan matsaloli din insha Allah.
Ashe dai akwai ƴaƴan jam'iyyun adawa a masarjan tare Najan da suke ganin sanar da naɗaɗɗen jagororin majalisar ya yi kama da zane-zane. Sanata Abdul Ningin jihar Bauchi ya ce za su tsula idan ganin yadda za a yi ne a majalisar domin akwai haƙƙoƙin waɗanda aka daddanne.
Eh to shugabannin da aka bamu ba mu san yadda suka wanzu ba, amma din da yake mulki na Allah ne, kuma ƴan uwanmu ne sanatoci suka samu sanu. To ni bana ɗaya daga cikin wanda suka yi da kan cewa wani zai ja hankalin wani a waje ya zaɓo ni. Kowa ya kai tobi ne da bakinsa, kowa ya ɗebo da zafi bakinsa. Mun ga yadda ake so a yi, mun ga yadda aka yi, mu ƴan jam'iyya ne halattattu na jam'iyyar PDP. Duk abin da aka yi ba mai fidda mu daga cikin wannan jam'iyyar. Muna ji, muna gani, kuma muna sauraron abin da zai je dawo.
So ba ku gamsu ba?
Mun gamsu da shugabannin, sai mu tsaya kuma mu ga irin tsarin jagorancin da za su yi mana su kuma yi wa jama'iyyar. In dai jama'iyyar ake so.
Tun ma dai ganin yadda abubuwa suka fara gudana a masar tare Najeriya ya samu fasabakin al'amuran da kan kai komo irin su Farfesa Khalifa Ali Dukkon jihar Bare barin Borno baje bayanin cewa akwai yiwuwar a tada kura cikin majalisar saboda an nuna wasu kawai ake so su yi kane-kane.
Wannan abun da ya faru a majalisa, dukkan majalisun biyu, shi ne manuniya inda za a tafi. In ba a yi hankali an yi sulhu na kwarai, aka gano bakin zare, aka gyara a kurakuren ba, yana iya kaiwa a cikin majalisa za a yi ihu nan da nan rashin yarda, har ma zai kai ga neman sige wani shugaba zuwa wani lokaci da sauransu. Saboda haka an yi nade-nade, amma kuma za a ga abu an yi magana da dariya da fuska farag da sauransu nan, in ba a yi sa'a ba zai yi wahala domin za a samu sansi, mutane za su kafu group-group inda ba za a samu haɗin kai wani abu mai sauki, mai yiwuwa ba zai iya samu wucewa ba. Kuma ai ya faru lokacin Obasanjo, a cire wannan a shigar da wannan, a cire wannan a shigar da wannan. To lokaci, akwai lokacin da shugaba yana iya yi abin da yake so, amma kuma lokaci akwai an kai wani lokacin da yanzu zara ido da karfin iko bai yi an aiki domin wayewan ta kai inda ta kai. Duk da wani sa'i gaskiya tana da daki.
Game da zare-zaren zargin barabaran barar da masu mukamai a gwamnatin tarayyar Najeriya, kuwa jigajigan jam'iyyar APC irin su Honorable Muhammad Bakar Mamadi da tsohon masokilan tarayyar Najeriya nake cewa ai duk abin da Tinubun yayi gyara ne.
Mu bukatar mu Tinubu ya dauko aikin nan, a tatsa mutane, a rike su gam, jama'a su samu kudin su. Duk abin da ba zai daban da aka cire subsidy din nan a buge, da an gano abu duk abu buge, jama'a kasa ta dawo cikin hayyacin
ta. Aka bubuge kuma aka mamace fa.
Ba za a mace ba, ai dama shi gyara dole wasu su yi iyo. ai bai yiwa mutum a ce za a yi gyara kamar mutum ne yanzu in zaka yi targade second biyar amma gyara ba
to amma ka ji labarin da ake cewa kamar irin Tinubu ya zo da damuwar irin abin da ake ganin makusantan Buhari sun mai misali maganar canjin kudi shi sa kawai sai ya tambuke gwamnatin babban banki misali
ba haka yake ba ai in kai maganar canjin kudi kai da kake maganar kai ma ya shafe ka ni ba ni kake maganar har ga Allah ya shafe ni har yanzu maganar da ake ayi canjin kudin nan mu yi maganar Allah wa junanmu adalci idan sabon kudin yake bambancin da ke tsakanin kudin da aka bada na gyara kudin canjin kudin ya isa a gina wasu makarantu a kawo mutane taki sa a abuwa jihar ci gaba a Najeriya duk ba'i ba ko da haka dole ne ko ni na hawala sai na kawo shi ba zan kawo shi da ra'ayi zan kawo saboda ya kunta ta matalakawa kana da kudinka babu shi kaje banki babu komai a ce zaka yi ta dan kauye yana ma da waya ne saboda haka yanzu talaka shi kanshi ya kamata ya gane cewa eh Allah ya kawo lokacin da wallahi sai mutun ya bu kai kai tunanin kai kai tunanin annanka jikokinka ɗan uwanka yanzu lokaci ne ya kai da ni da kai da kowa dole mu taro mu gyara kasar nan
ka batutuwan da zamu yi bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar dukkanin masu dafe da madafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa suna ƙara karewa kuma wannan wani abu ne sananne domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1421 ne su yi sallamar sakin kudirin da suke ganin sun kankane kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan saurare mu a yankunan karkara da birane ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to an gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammad Al-Hassan Mamba babbar kungiyar addinin musulunci ta kasar jamhuriyar Niger IAN addinin musulunci yayi kira zuwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci tsakanin al'umma kamar yadda yayi umarni da haɗin kai da ƙaunar juna a cikin alqur'ani mai girma ayoyi da yawa suna kumshe da waɗannan sakonni daga cikin su akwai sura mai lamba 3 aya mai lamba 103 haka kuma sura mai lamba 8 aya mai lamba 46 dukkanin waɗannan ayoyin suna kira ne zuwa ga haɗin kai da ƙaunar juna tsakanin al'ummar musulmi da kuma tsoratarwa game da rarrabo kanu da ƙiyayya tsakanin al'umma kamar yadda gaisuwar addinin musulunci ta kumshi aminci da kuma zaman lafiya da yadda da ƙauna tsakanin al'ummar musulmi shine ya sama sunan na aminci Allah mai girma da daukaka ya ambace shi a cikin alqur'ani mai girma wurare 44 a inda duka sunan yake a cikin alqur'ani mai girma ya zo ne wuri shi da kawai wannan sakonnin dukkanin su abinda suke fa'idantarwa shine addinin musulunci ana gina shi ne akan ƙaunar juna da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da kuma bin hanyoyin da za su samar da kwanciyar hankali da ƙauna wato da zaman lafiya tsakanin al'ummar musulmi wa'annan a dunkule su ne sakonnin addini
madalla wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
haƙƙin jam'iyya ne ta ba da takarda a rubuce cewa muna sama bai wani da wani da wani mukamai kaza da kaza waɗanda su taimaki ainihin wanda aka zaba shugabanni na tafi da harkan waɗannan gidajen guda biyu to sai aka samu aksi ya kai ga sun ba da sanarwan a majalisa cewa wani da wani sun zama ba kaza da kaza to mu kan ba mu ji daɗin haka ba fi sabilillahi ni ban ji daɗin haka ba domin ba abin da muka saba yi ba kenan.
To madalla a takaice wata ziyarar ba sabon ba da sojojin ruwan China suka kai Najeriya a farkon wannan makon na ci gaba da jefa ayar tambaya game da aniyar sojojin Beijing a yankin na Afirka. Gwamnatin Amurka na duba yiwuwar tura nau'in bom mai yaya da ake kira cluster munitions da turanci zuwa Ukraine don taimakawa kasar a yakin da take yi da Russia, wani mataki da ta yiwu ya bata wa kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adamarai. To iya abin da shirin namu na wannan lokaci ya kunsa kenan na safiyar yau, sai kuma zuwa can anjima da hantsi da yardar Allah mu sake shigowa da shirinmu na hantsi da karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, da kuma producer mu Dadi Balawi, sai injiniyan mu ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.